Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Laraba 26 ga watan Janairun shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
An hallaka wasu sojojin kasar Senegal, kana wasu sun yi batan dabo. Taron tattaunawa tsakanin ƴan tawayen Taliban da gwamnatin Afghanistan zai haifar da sakamako mai kyau. Kana wata sabuwar nau'in annobar corona da ta fito tana iya fin saura.
Kanin labaran kenan aka saurara. Biyo bayan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke kan horumin hukumar EFCC wajen binciken gwamnonin jihohi da alama ya janyo rashin fahimta.
Babu wani tsohon gwamna da an ka taba kai kotu an ka ce ma ga mashina ya ana gurin yinsa da wani kaza sai da hukumar nan ta EFCC. Wannan abubuwa suna nan an zo suna nan ana.
A ɗaya bangaren kuma majalisar dokokin Najeriya ta amince da sabuwar dokar zaɓe da ta yi wa gyaran fuska.
Abin da muke so a yi din ma daren primary yana ciki amma mura jam'iyya dama ta zabi daren ko doki indaren ko kuma doki masala.
Bayan dukkanin rahoton da muke ɗauke da su sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyi mai shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba ta da fatan yau ma an wayi gari lafiya. An kashe wasu sojojin Senegal biyu kana wasu sun bace akwai yiwuwar an yi garkuwa da su ne a yayin fafatawa da ƴan tawaye masu neman ɓallewa a makwabciyar ta Gambia inji sojojin Senegal a jiya talata. An kashe ɗaya daga cikin ƴan tawayen ƙungiyar Movement of Democratic Forces for Casamenia MFDC a takaice yayin da sojojin Senegal suka kama guda uku a faɗan da aka gwabza a ranar Litinin a cewar sanarwar sojoji. Ana hasashen sojoji tare da suka ɓace ƙila rundunar MFDC ce ta yi garkuwa da su. Ana ci gaba da gudanar da aikin gano su da kuma tsaron yankin. Sojojin na sa ido kan fataucin katako ne a matsayin wani ɓangare na rundunar ƙasa da ƙasa a Gambia wanda ke iyaka da Senegal a ɓangarori uku. An kafa ƙungiyar MFCD ne a shekarar 1982 domin fafutukar ƙwato 'yancin kai ga yankin kudancin Senegal na Casamance mai iyaka da Gambia. Prime Minister Norway Jonas Gahr Støre ya bayyana a matsayi mai tsanani kuma na gaskiya tattaunawar da kasar sa ta shirya wannan makon tsakanin ƴan Taliban da kungiyar fararen hula na Afghanistan da kuma jami'an diplomasiya na yammacin Turai. Tattaunawar ta kwanaki uku da aka kammala jiya talata a cikin ɗacin rai musamman daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Afghanistan kan matakin da Norway ta ɗauka na karɓar baƙuncin ƙungiyar Taliban wadda ta karɓe iko a Afghanistan a watan Agusta da ta gabata. Gahr Støre ya shaidawa manema labarai a birnin New York cewa tarurrukan ba su kai matsayin halasta gwamnatin ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi a Kabul ba. Ya ce matakin farko ne na tunkara hukumomin Afghanistan don hana afkuwar bala'in jin kai a ƙasar. Ba wani aiki ne na karramawa ba, tsari ne kawai domin magance su, isar da saƙo ga Taliban da kuma jerin abubuwa da ake tsammani a duniya da sauraron abin da suke da shi a matsayin saƙo, inji Prime Minister na Norway. Don haka na yi imani wannan shine mataki da zai bada damar yin la'akari da masu rike da madafan iko a Afghanistan. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Masana kimiyya da jami'an kiwon lafiya suna sa ido kan wata zuri'ar nau'in Omicron da aka samu a akalla kasashe 40 wadda aka kira BA2 inda aka yi la'akari cewar tafi yar asali sigar Omicron saboda takamaiman halayen kwayoyin halittan sun sa yar wahalar gano nau'in sabon annobar. Wasu masana kimiyya sun damu cewar tana iya zama mai saurin yaduwa, amma sun ce akwai abubuwa da dama da basu iya gano su ba, ciki har da ko tana gujewa allurar rigakafi mafi kyau ko kuma tana haifar da cututtuka masu tsanani. Don kare kai daga kamuwa da ita, likitoci sun ba da shawarar yin allurar rigakafi da rigakafin COVID-19 da aka saba.
Kafin Yusuf sake dawo da labarai, zamu leƙa Najeriya, inda bayan da kotun koli ta bada hukunci a shari'ar da aka yi tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da Dr. Joseph Nwonike. Kotun kolin ta bayyana cewa hukumar EFCC ba ta da hurumin binciken kudaden jihohi ko gwamnatin kasar, illa laifukan da suka shafi hallata kudaden zamba. A hira da wakilinmu Umar Faruk Musa Abuja da shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa, ya ce an yi hukuncin mummunar fahimta da fassara ne.
Mutanen Najeriya suna kafin fa EFCC ta zo ba a taba yin ko daya ba, tsahin dokoki ne, abubuwan nan suna nan jibje, ba a yi komai ba a kai. Babu wani tsohon gwamna da an ka taba kai kotu an ka ce ma ga mashina ya ana gurin nisa da wani kaza, sai da hukumar nan ta EFCC ta zo. Wannan abubuwa suna nan, an taho kuna nan, ana koyo a kai, ana nan, ana ci gaba, su ma kotu suna fahimta abubuwa da dama akan wannan abubuwa. Sannan mutane suna ɗaukar lauyoyi, yau a yi kawo wannan labari a yi nan, gobe a kawo wannan labari a yi nan. Ni karan kai na kamar yadda ka sani, Frida kun ɗauko kun buga wannan labarai. Ni ne chairman na farko da ya taɓa shiga kotu ya bada shaida. Ɗayan kes inda na je na bada shaida, na yi kusan shekara 6 har yanzu nan ina bada shaida. Na je wannan kotun ya fi zo 15 a cikin wannan shekarun guda 6. Haka ne za a yi tafiya har a zo a samu gyara nan gaba, in Allah ya so, ya zama tuna cewa waɗannan shari'o ya an kai su za su ɗauki ƙanƙanin lokaci a ɗaya a yi.
Don haka za a iya cewa ka gamsu ko hukumar EFCC ta gamsu cewa kafa kotu na musamman da za su yi shari'o'in yaƙi da cin rashawa zai fi taimakon Najeriya domin a gama ire-iren waɗannan shari'o'in a kan kari?
To na yi sha magana a kan wannan, na ce eh, na ce a'a. Shin idan aka yi wannan sabuwan kotun da ake magana, da wani procedure ne za su yi aiki, da wani issue ne na constitution za su yi aiki, da wani lauyoyi ne za su yi aiki a kai, sabbi ne ko kuma waɗannan da ake wayannan abubuwa bai tsawon waɗannan tsare-tsaren mulki na dokoki da ake kaza? Amma abin da ni tabbatar da shi shine lalle-lalle za a samu canji idan aka samu irin wannan kotu, saboda waɗannan kotu za a samu wasu alƙalai, waɗannan alƙalan ba abin da suke yi sai wannan. To kaga kenan za a iya yin shari'a yau gobe GB gata, kuma waɗannan kesi din za su samu tafiya. A ta wannan gehe lalle-lalle za a samu nasara.
Shugaban hukumar EFCC ta Najeriya kenan Abdulrashid Bawa a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya na tambayi Professor Nasiru Ali, wani babban lauya a Najeriya, kana ganin bisa ga wannan hukunci na kotu ita EFCC har gobe tana da iko ta yaƙi cin hancin rashawa da ya shafi gwamnoni masu mulkin jihohi, duk da kuwa an faɗi cewa akwai rukunai ko kuma ayyukan wasu hukumomin gwamnati da kamar EFCC ta kwace, kamar 'yan sanda da ofishin attorney general da dai sauransu?
To sai kuwa kawai ka gani abu guda, zaka rubuta daga cikin hukuncin kari da zai bayar shi ne idan doka da misali ya ta caji mutum a kai, doka ce ta alaka da jiha, kuma shi ne shari'a a garin sashi na 211 na tsarin mulkin Najeriya, zai iya cewa to wannan na keke ko ba ba ni ku bari ni in tume shi da wannan laifin da ya shafi jiha misali, amma ba yana ne ko za su iya ba, za su iya amma in yace ina so ni to sai ci to kai zo kai wannan wanda ya shafi ja.
To Professor, abun damuwa shine idan EFCC ta fara binciken wani gwamna ko wani jami'in gwamnati da cin hanci da shawara, daga baya attorney general na wannan jihar ya ce ku bani ni zan ci gaba da shari'ar, ai ba a tabbatar da za a yi adalci ba akan irin wannan shari'a ko?
Eh ka gane, wato in ka fahimta irin wannan abubuwa, ka san ita doka abin da ke dauka attorney general mutum ne mai hankali, mutum ne da zai adalci, mutum ne da san ya kamata. Ai kuɗi ne al'umma ne, ba na tunjiri ba na gwamna ba ne. Idan yana ganin zai ci amanar rantsuwa da ya ta aiki ko kuma zai ci amanar al'umma, misali idan yana attorney general an caji mutum da ƙin abin da ya kamata, wannan kuma ka san ɗan adam ne. Amma saɓanin haka ina ganin mutum kamar ya saɓa wa rantsuwa. rantsuwar da ya daukaka kama aiki.
Umar Faruk Musa, Mura Amurka, a Abuja, Nigeria.
A gaida Umar Faruk Musa, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Talata ya yi gargadin mummuna da babban sakamako ga shugaban Russia Vladimir Putin, ciki har da takunkumi na kashin kansa akan Putin. Idan shugaban na Rasha ya yi amfani da dakarun da ya tattara sama da 127 da aka kiyasta a shirye suke su kai farmaki a kan iyakar Ukraine, na bayyana wa shugaba Putin karara da wuri cewar idan har ya koma Ukraine za a samu sakamako mai tsanani gami da sauran takunkumin tattalin arziki, hakan kuma na iya jin ya zama dole in ƙara ƙaimi kasancewar kungiyar NATO a gabas, Poland, Romania da dai sauransu. A cewar Biden, inda ya kara da cewar idan zai shiga tare da dukkanin sojojin zai zama mamaye mafi girma tun bayan yakin duniya na biyu, zai kuma canza duniya. Ya kuma jaddada cewar babu ɗaya daga cikin sojojin Amurka 8,500 da aka sanya a cikin shirin kota kwana a wannan makon da za a tura zuwa cikin kasar Ukraine, kuma za a tura su a matsayin wani bangare na aikin kungiyar tsaro ta NATO, ba wai aikin Amurka kadai ba. Sai dai Biden bai bayyana lokaci da za a yanke shawarar ba na baiwa sojojin umarni shiga fagen daga. Jami'an tsaron gabar tekun Amurka na ci gaba da neman mutane 39 da suka bace kwanaki da dama bayan da wani jirgin ruwa da ake kyauta da zaton ana amfani da shi ne wajen safarar mutane wanda ya kife a gabar tekun Florida da ke kan hanyarsa daga Bahamas. Hukumar tsaron teku ta wallafa a shafin ta na Twitter cewar wani mutum na gari ya kira masu tsaron gabar tekun da sanyin safiyar jiya Talata bayan ceto wani mutum da ke makale a jirgin mai kimanin tazaran mil 45 daga gabashin Port Pierce. Mutumin ya ce yana daga cikin gungun mutane da suka bar tsibirin Bimini a cikin Bahamas a daren Asabar. Ya ce kwale-kwalen ya kife ne a cikin matsanancin yanayi. Jami'an tsaron gabar teku sun kira sa da laifin safarin mutane.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da sabuwar dokar zaɓe da ta yi wa gyaran fuska. A wannan karan an amince da zaɓar ƴartinƙi ko ta wakilan jam'iyyu ko ta sulhu. Amma akwai ƙarin gyara da ya shafi ƙwarewar 'yan takara kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana.
Majalisar Dokokin Ƙasa ta amince da gyara sashi na 84 na sabuwar dokar zaɓe, inda suka amince da abubuwa uku, wato zaɓen ƴartinƙe da ta wakilan jam'iyyu ko delegates da kuma zaɓen ɗan takara ta hanyar sulhu. Kafin wannan lokaci da aka cimma wannan daidaito, majalisar wakilai bata amince da zaben ɗan takara ta hanyar sulhu ba, amma yanzu sun amince. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shine shugaban kwamitin kula da harkokin zaɓe a majalisar dattawa.
Abinda muke so a yi din ma da rai firamare yana ciki, amma mura jam'iyya dama ta zabi da rai ko doki inda rai ko kuma doki maslaha.
Buku ƙara komai akan gyare-gyaren ba?
A mun yi ɗan gyara cewa in ma an ce maslaha ne to ba za a zo kawai a yi kama kariya ba, a rubuta a ce wani aka ɗauka. Idan da mutum biyu ko uku ba su yadda ba da wannan maslahar, ba sa hannu a takardar maslaha ba, to maslaha bai ba sai an yi zaɓe. Wannan su ne kusan abin da muka kawo
a
kai.
To a cikin dokar zaben nan an ce akwai wani fanni a ciki da ke magana akan ƙwarewan ɗan takara kamar certificate ɗinsa, waɗanda ke mazaɓarsa ba za su iya kai shi ƙara na cewa ba shi da ilimin da ya kamata ya tsaya wannan takarar ba.
Ban mu yadda jam'iyya ta kawo dan takarar da bai cancanta ba, wanda yake ko ilimin sa bai kai ba ko kuma yana da wata matsala. Idan ta kawo da saninta ta kawo muka aka tabbatar haka ne, to ita kanta jam'iyyar za ta kai gaban kuliya, za ta kuma kai ta ƙara kuma za ta dauki mataki akan jam'iyyar ma, ba ma shi kansa mutumin ba. Saboda haka muna so daidai jam'iyyar ta tabbatar ta kawo mana dan takara da ya cancanta. Kuma zancen soke dan takara mun sa doka, ba za ya soke dan takara ba sai yanda ta kama akan gundun mulkin Najeriya ko kuma ta kan akan electoral act. In mutum ya cika wannan dokar ba kuma ya sa a cire shi ba.
Mutum ya cika wannan sharuɗar.
Idan ba zai zama cewa kawai za mu bar jam'iyyar ta mun ta ga dama wajen sa dan takara.
Shi kuwa shugaban majalisar bada shawara ta kungiyar jam'iyyun Najeriya 18 ya bagi Yusuf Sani ya ce dama demokradiyyar Najeriya ba ta yi ƙarfin da za a yi zaben ƴartinƙe ba, inda ya bada shawara yana cewa
ko da fari mun ga cewa su ƴan majalisa ba su yi zurfin tunani ba, me yasa da shi haka da za su fito da wannan doka da sun turbe mu, wato mu ka san yanda gudanar zabe yake, da a ce sun kira mu ne sun tambaye mu ra'ayin mu, muka gani da tun da fari da mun gaya musu cewa wannan abun yana da kyau amma ba zai yiwu yanzu ba. So sabili da haka muna kira ƴan majalisa su duba sa Najeriya fa ba karamin kasa ba ne, sun sani duk sauran kasashe da ke Afirka, duniya ma gaba daya ana kallon Najeriya kasa ce wanda yake ya kamata a yi koyi da abin da muke yi, musamman aka zo kan bangaren demokratiya.
Majalisar dokoki ta aika wa shugaba Muhammadu Buhari da sabar dokar zabe da a yanzu ta tashi daga dokar zabe ta 2021 zuwa dokar zabe ta 2022. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. To idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi da karfe 8 na wannan safiya za a ji cewa
bayanai da ke fitowa daga karamar hukumar Chibok a jihar Borno na nuna cewa yan kungiyar Boko Haram ko kuma ISWAP sun ɗebe mata fiye da 80 a shekaru biyu da suka gabata a dukkanin ƙauyuka da ke karamar hukumar Chibok, yayin da wasu rahotanni ke nuna cewa ko a cikin kwana biyu da suka gabata sai da aka ɗebe wasu mata 24 daga ƙauyukan da ke karamar hukumar Chibok wanda aka rasa su ko sama ko ƙasa. Wannan hari dai da aka yi ƙauyukan Chibok guda uku an kona gine-gine kimanin 110 yayin da aka kona wasu kananan yara guda hudu.
Sai aka kasance da mu a shirin muna hantsi domin jin cikakken rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,931 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so, za ku izo shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai
baki mai yanka wuya. A yayin da aka so makaɗa gangar siyasar babban zaben Najeriya na shekara ta 2023, matasa na ƙara yunƙurowa domin a dama da su. Yayin da a jihar Kebbi bangarori biyu masu adawa da juna na jam'iyyar APC sun soma gwajin ƙarfi. Jama'a assalamu alaikum. Matasa a Najeriya sun dade suna korafin cewa masu manyan shekaru sun yi dumu-dumu a madafun shugabancin ƙasar na tsawon lokaci, lamarin da ya sa wasu ma suke ta'allakawa da ƙarancin ci gaba da ƙasar ke fuskanta idan aka kwatanta da na takwarorinta a fadin duniya. To sai dai kamar kowace kakar siyasa, a yanzu ma an sami matasa masu jini a jika da suka soma yunƙurowa tare da kaddamar da aniyarsu ta neman tsayawa takarar shugabancin ƙasar a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa daga jam'iyyun siyasa daban-daban. Daga cikin na baya-bayan nan da rahotanni suka bayyana cewa ya soma nuna sha'awar takarar shugabancin ƙasar, akwai tsohon gwamnan jihar Rivers kuma ministan sufuri yanzu haka Rotimi Amaechi, duk da yake da ya kawo yanzu bai fito fili ya bayyana aniyar tashi ba. Wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da su kansu kungiyoyin farar hula, musamman masu rajin kare muradun matasa, suka so magangamin gwagwarmayar ganin an dama da su a sha'anin siyasa da shugabanci a fadin kasar. Tsohon dan majalisar wakilai Suleiman Kawu Sumaila yana ganin cewa a yanzu lokaci yayi da Najeriya za ta sami shugaba mai jini a jika domin sauya al'amura da dimbin kalubalen da suka dabaibaye ta.
Shi shugabanci musamman na ƙasa irin Najeriya hakika yana buƙatar ƙarfin rai da ƙarfin zuciya da ƙarfin jiki. wanda zai taimaka wajen tabbatarwa da bukatu da ake bukata da shi. Kuma dole ba za mu kaucewa maganar shugaba Muhammadu Buhari ba da ya faɗa da kansa cewa wato wani abubuwa da yake tauye kokarinsa shine shekaru, kuma tabbas kaga mun san ga kuma yanayin jiki saboda shekarun. Dan haka dole shugabanci a duk inda yake ana neman wanda zai iya wajen iya wannan, kuma dole a duba maganar shekaru din. Ina ganin gaskiya zai tasiri kuma zai yi kyau kwarai idan an samu matasa masu karfin hali wanda kuma suke da masaniya akan halin da ake ciki a duniya da kuma ita wannan Najeriya din. Dole ne a zo da sabon tsari wanda zai iya dacewa da al'umma, wanda zai samar da ingantacciyar gwamnati wadda duniya ake kira good governance, wanda 'yan ƙasa za su ji daɗi su yi walwala. Dole ne a samar da yanayi yadda za a samu shugaba wanda da shi da mutane zai zama bawan mutane, ba wanda idan ya fito gaba ɗaya shine uban mutane kowa sai dai ya girmama shi. Dole ne a samar da yanayi wanda shugaban zai zama kofarsa a buɗe wajen karɓar koke-koke da bibiyar yanda al'amari na ƙasa yake faruwa wajen shawo kan matsala idan da ita.
Duk da yake dai a nasu haujin dattawan kan kafa hujjar kakagidan da suka yi kan madafun iko da rashin kintsawar matasa a matsayin manyan gobe. Tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar Kaduna Barista Ibrahim Bello Riga Cikun yana ganin a yanzu matasan Najeriya na da dukkan dama da za su iya ba mara ɗakunya muddin suka sami ɗarewa kan madafun iko.
Matasa wannan lokaci ne ko suka samu dama wanda za su jajirce bisa ga abin da ke faruwa, kuma kamar yadda kai sharhi da abubuwa da dama sun faru, wasu masu shekaru manya suka samu dama, amma har yanzu matasa ba su samu damar samun shugabanci tun bayan General wato Yakubu Gawan. Dokoki da aka yi daga baya wato wanda ya nuna cewa ana so matasa su shiga cikin siyasa, to amma sai bane suka samu kansu akan na farko rashin aikin yi, na biyu kan rashin an umman susa, tunda siyasar Najeriya ya koma cewa dole duk abin da ke cikin kuke matashi ne ko ana son ka ne sai ka dan samu abin zaka ba ɗan siyasa a tura ka gaba. Domin me ne lokaci yayi a duniya a halin yanzu ana ba matasa fifiko domin masu ƙarfi da jika masu nazari da sauransu ya tabbatar samu shugabanci domin su ne manyan gobe. Kuma kamar a Najeriya yanzu inda wasu matasa wanda suke da ƙaramin shekaru har suka buji ƙirji kan suke neman shugabancin ƙasar Najeriya nan, to gaskiya sun yi rawan gani. Domin in Allah ya sa suka samu, to babu shakka dole su wayo matasa, kuma matasan nan su ne za a samu a dasa su a wurare wanda suke da ƙarfi, suke da ilimi. Da haka manya sun yi kokari sun yi rawan gani a sasance sun samu shugabanci, to yanzu ya kamata su koma suna on adversary capacity, wato suka ba ainihin matasa shawara, domin matasan nan ya zama su jigar da ƙarfinsu da ƙuriciyarsu da hankalinsu da iliminsu domin a fidda jaki a cikin duma. Bisa ga halin Najeriya take ciki a halin yanzu ana buƙatar matasa domin a samu ingancin shugabanci.
Idan muka kada a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, an soma gwajin karfin yawan jama'a a tsakanin bangarori biyu na jam'iyyar APC mai mulkin jihar da ke adawa da juna, waɗanda kuma tuni da suka fara caccakar junansu. Hakan ya biyo ne bayan wani taron gangami da bangaren gwamnan jihar Atiku Bagudu da ministan shari'a Abubakar Malami suka gudanar domin kaddamar da 'yan takara na zaben ƙananan hukumomi da za a gudanar a wata mai zuwa, wanda ake gani tamkar martani ne akan wani taro da bangaren tsohon gwamna Adamu Alero suka gudanar a makon da ya gabata, inda ma suka buɗe nasu ofishin jam'iyyar na daban. To sai dai minista Malami a jawabinsa ya bayyana yadda suke kallon bangaren na Adamu Alero.
Duk lokacin da gaskiya ta bayyana, to ƙarya tana naɗin tabarma. Ta waye ba shi cikin ɗabi'a irin ta musulunci da mulki da kira da mai hikima gwamna. ‘Yan ta waye ka kawo abinka, saboda haka in sun taho ka karɓe su kuma da ka saba da tsari irin al'ada. Idan Allah ya jarabe mu da ta waye, Allah ya muna maganin shi.
To amma wani jiko a ɓangaren jam'iyyar na sanata Adamu Aleru Alhaji Sani Dododo ya ce wannan ba zai raza nasu ba.
Mun ji an ce an yi taro kamar da ka faɗa, kuma an yi bayanai cewa kamar wannan taro da mun kai mu namu bangaren na Sanata Muhammad Adamu Aliru koyo ba halattacce bane. To abin tambaya ana shine shi in shi taron namu ba halattacce bane jama'ar da sun ka zo nan wurin da mu da muka gaita su halan mu ba ƴan jaha Kebbi bane sannan kuma mu halan ba ƴan jam'iyyar APC bane. Cikin wanda sun kai magana wannan wurin ma akwai waɗanda mun hizuna ma ingantattun ƴan jam'iyyar APC. Saboda wannan magana ma waɗanta haka ba siyasa bace kuma ya kamata shi minista da kuma duk wanda ya jawabi wannan har shekarun ka ne mai girma gwamna a sani cewa fa tafiyar siyasa ita jama'a su kayanta su dubi taron da sun kai da ƙarfin gwamnati da shekarun ka ne minista da mai girma gwamna da duk wanda aka ce ana iya daukowa ya zo wannan wurin amma a duba a gani mu namu bangare waɗanda sun kai gagayata mutum biyu ne jigajigai Sanata Muhammadu Adamu Aliru da kuma mallama kuma taron nan taro na namu da aka ɗauka a matsayin ayyuhan nasu amma kuma wannan taro ya ninka wanda gwamnati ta kira ninkin ba ninkin hasali ma in ba dan da an gaji da sa ma'aikatan gwamnati ba da taron bai armashi kuma ko da an kira su dan ma taron bai armashi ba.
Isa As-Salafi shine kakakin jam'iyyar ta APC mai goyon bayan bangaren gwamnati Atiku Bagudu.
Bayanan da ake cewa akwai wasu waɗanda suka nuna hushinsu ko kuma a kira su ƴan tawaye to wannan al'amarin ba haka yake ba. Mai girma gwamnan jihar Kebbi mutum ne mai ladabi da biyayya mai tarbiyya wanda koyaushe yake son haɗu al'umma. Mutum ne wanda yake cewa alheri ba a yi mishewa. Mu haɗu mu tsira tare mu gudu tare mu tsira tare shine maslaha gare mu yafi da mu bada dama a samu damuwa tsakankaninmu. Tattara haka mai girma gwamnati yake cewa ba za a rasa wanda ke da damuwa akan wannan tafiyar tamu ba amma shi ya haƙuri shi zo mu tafi tare domin zama ya tanadi wannan. Babu shakka wasu suna da damuwa sun nuna hushinsu har ma wasu daga cikin su sun je kotu amma dai alhamdulillah suna nan ƴaƴan jam'iyyar APC muna son su muna alfahari da su kuma abokan tafiyar mu ne. Muna fatan su yi kokari bisa kiran da mai girma gwamnati yi na cewa shi yana ganin matsala haɗuwar mu tafi tare yafi alheri gare mu fiye da mutum ya nuna fushin shi ya jagehe domin jagoranci ɗaya ne kuma muna nan a kansa muna fatar za su yi haƙuri da damar da suke da ita domin su zo mu ci gaban tafiya kamar yadda muka saba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gaida da Murtala da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici.
An kashe wasu sojojin Senegal biyu kana wasu sun ɓace akwai yiwuwar an yi garkuwa da su ne a yayin fafatawa da 'yan tawaye masu neman ɓallewa a makwabciyarta Gambia a cewar sojojin Senegal jiya Talata. Firaministan Norway John Gers ya bayyana a matsayi mai tsanani kuma na gaskiya tattaunawar da ƙasarsa ta shirya tsakanin 'yan tawayen Taliban da ƙungiyoyin fararen hula na Afghanistan kana da jami'an diplomasiyya na yammacin Turai game da matsanancin matsalar jin ƙai a Afghanistan. Masana kimiyya da jami'an kiwon lafiya suna sanya ido kan wata zuri'ar nau'in Omicron da aka samu a aƙalla ƙasashe 40 wadda aka kira BA2 inda aka yi la'akari da cewar tana iya fin sauran nau'uka na annobar ta COVID-19.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabu ake nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan nan da sa'a 1:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Wanda zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon yamaci. Haka kuma kar a sha'afa domin sake jin wannan shiri ko sauran shirye-shiryenmu na baya. Za a yi zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da yake na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu ne Mr. Carol. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar. Daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na wannan safiya. Assalamu alaikum.